Ku yi tunanin cewa wata irin rayuwar kaddara ta same ku. Ku yi tunanin samun kanku a wani matsayi da aka tilasta muku haihuwa, aka tilasta muku barin makaranta, sannan bala'i ya sa ku gudun hijira don gudun tashin hankali. Hakan ta sa kuka samu kanku a matsayin uwa da uba tun kuna ƙanana. Banda waɗannan kuma ga marayu har guda uku da aka bari a ƙarƙashin ku. Wannan wace irin rayuwa ce? Dole akwai buƙatar rashin son kai, haƙuri da juriya, da kuma iya gwagwarmaya don iya fuskantar wannan rayuwar. Ke ce uwar da ba ta da aure, kuma mai reno da tarbiya. Gashi kin ƙudiri aniyar ba wa yaranku rayuwa mafi kyau fiye da wacce kuke da ita. Dole a tafiyar akwai faɗi tashi. Barka da sauraron sabon shirin Bikishin Rikici. Shiri ne da ke zuwa a kowane sati a kan labaran waɗanda rikici da tashin hankali ya shafa. Daga nan Human Angle tare da ni Ruqayyah Sa'id. Wannan labari ne na rashin son kai. Maryam Adam Usman, wata mata mai shekaru 30 daga jihar Borno a Najeriya, ta taso ne a gidan da kowa ke ƙaunar juna, tare da iyayenta da kuma 'yan uwanta. Ta yi burin zama likita, amma bata samu shiga makarantar sakandare ba. Maryam ta daina makaranta a lokacin da iyayenta suka rabu, ta tsinci kanta cikin wani sabon hali. Ta rayu shekaru uku masu ban tsoro tare da mahaifinta da mahaifiyarta. Ana cutar da su akai-akai. Aka kai mata hari, ta yi ciki kuma ta zama uwa, duk a shekara 13. A watan Yulin shekarar 2019, Maryam da danginta sun gudu daga Jakana, wani ƙauye mai nisan kilomita 50 daga birnin Maiduguri. Harin Boko Haram a wancan lokacin ya raba su da gida, suka koma gudun hijira zuwa sansanin Gubiyo da ke Maiduguri. Sun zauna a cikin tantuna masu lankwasa har zuwa Disambar shekarar 2022, lokacin da gwamnati ta rufe sansanin. A yau, tana da shekaru 30, Maryam tana zaune tare da ɗiyarta mai shekaru 17 mai suna Halima, tare da marayu uku. Biyu daga cikin 'ya'yan marigayiyar 'yar uwarta ne, da kuma wani maraya da ta ɗauka a lokacin da suke hijira daga sansanin 'yan gudun hijira. Maryam tana sana'ar kwalliya kuma tana yin ƙananan sana'o'i don tallafa wa iyalinta.
Ina yin duk wani aiki na doka da zai samar da kuɗi. Na daina aiki a matsayin 'yar aikin gida domin na fuskanci wulaƙanci da na kasa jurewa. Duk wani aikin da ya zo min, musamman yin abinci, ina yi.
Inda tana da zaɓi, Maryam za ta koma makaranta. Amma ta gwammace ta ba da kuɗin karatu domin ciyar da iyalinta. Tana amfani da kuɗin don biyan kuɗin karatun 'ya'yanta don su cimma burin abin da ba za ta iya ba na karatu a yanzu. Burin Maryam ne ta ga sun yi fice da ganin ɗaya daga cikin 'ya'yanta ta zama likita.
Ina so in bar yarana su tafi makaranta don rayuwarsu ta yi kyau, tunda nawa bai yi ba, kuma na saba yanzu. Ina son su samu ingantacciyar rayuwa, ba na son su sha wahala kamar yadda na sha.
Ba ta samu wani tallafi daga iyayenta don ba su da ƙarfin kuɗi. Rayuwar Maryam wata abar tausayi ce. Ta yi iya ƙoƙarinta don shawo kan ƙalubalen da ke gabanta, kuma ta samu isasshen abin da za ta riƙa ciyar da iyalinta.
Iyayena sun tsufa sosai kuma ba su da ƙarfi don yin sana'o'i masu ma'ana. Don haka, sai na ɗauki nauyin kula da mahaifiyata da 'ya'yana huɗu. Kuma wannan ita ce rawar da nake takawa sama da shekara 13 a yanzu. Kasancewa mai ciyarwa.
Maryam ta tsaya tsayin daka, ta amince Allah ne mai iko kuma zai taimake ta a koda yaushe. Tana da ƙwarin gwiwar cewa 'ya'yanta za su samu kyakkyawar rayuwa mai amfani. A kashi na gaba na Birbishin Rikici, za mu ji labarin David Jafaru, wanda ya tsere daga ƙauyensu daga wani mummunan hari. Yunƙurin komawa gida zai sa shi a gaban masu garkuwa da mutane. Domin kare asalin waɗanda abin ya shafa da masu tsira, mun yi amfani da muryoyin wasu ajigwanni. Idan kai ko wani da kuka sani kuna da labarin da za ku raba kan Birbishin Rikici, kada ku yi shakka, ku tuntuɓe mu. A kashi na gaba, za mu ji labarin.